الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يقدر سمنا تفسيرنا لأربعين دقائق يوم 29 كنا نقول 30 جوات السفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الكريم في جبل 30 كوكا جوات نيوان مصر كوكا جوات جات عند وانا رانا شاهد شيء ده 20 جيرة جوات الجيو نشكر على جبل كيا على جبل جيو ده ترى زمان كاش على تدري جيو ده 20 ترى فإن الله ما تفكر سرتي الطلاق مرتان. الله تعالى يجي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق سكي مرتان مرة بيوني سو بيوني فإمساك بمعروف تبايشي سي زما وترجع بمعروف قومي دكما زما نأوي بمعروف دعون ديك سنني كربي أتشين شرعة أو تسريح بإحسان حكومة ربوة كارد إحسان آلي تستفي آلي تستفوى تشيني سكي نأكو كما يبدي ذو أتشين تفسير والمعاية. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا بايا ألتا أقريكو ياكو مزاجي أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ku dauki wani abu daga ku karbi wani abu daga abinda kuka ba su mata yan naku na sadaki illa an ya fafa Allah ya yi ma hududallah sai dai idan sun ji tsoro su mata su ma'aurata biyu Allah ya yi ma hududallah cewa ba za su tsayar da iyakokin Allah ba wajen zamantakewar aure ba to wannan shi wannan mafhumin wannan wato za ku iya karban wani abu amma ya zo balo-balo aka bayyana mantuƙin Allah ya ce fa in hiktum ya ku auliya'u idan kuka ji tsoron Allah ya yi ma hududallah cewar ma'aurata guda biyu ba za su tsayar da iyakokin Allah ba fala junaha alayhima fi mabtada'a bih to babu laifi akan su ma'auratan a cikin abin da ita matar ta bayar fidiya wato ta bayar takaddamar ga mijin domin ya yi mata kulli ya kare ta ya sauke mata tilka hududullah waɗannan abubuwa da aka ambata wato waɗancan abubuwa da aka ambata a wannan aya iyakokin Allah ne fala ta'taduha kada ku tsere su ومن يتعدى حدود الله وندي يكسري إياكوكين الله فأولئك هم الظالمون وأنن سوبا وأن سوبا سوني الظالمين فإن طلقها إذا يسكيت سكي نؤكو إن يسكيت سكي نؤكو فلا تحل له من بعد فبازات حلتا باتا حلتا أجريشي بايروا النسكين حتى تنكح زوجا غيرا حسيتا أولوا نمجن باشيبا فإن طلقها إذا المجن نبي يسكيتا فلا جناح عليهما أن يتراجعا تبابلي في أجريشي مجن نفرقو دا إتما تر سكوما يزوى غزمان سكوما دا أولي in wannan an yuqima hududallah idan sun san cewa in suna da yakini suna cewa akan cewa za su tsayar da iyakokin Allah kutilka hududullah wadannan hukunci sune iyakokin Allah yubayyinu hali qaumin ya'lamu da Allah yake bayyana su ga mutane wadanda suke maka wannan ayar mai girma ita ce tai dauki irin zalunci da ake yi ma mata wanda ita halin jahiliya wanda ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci ya yi don ya tabbatar da mata haƙƙinsu ya hana zalunci a gare su domin kamar yadda ya zuta hadisai masu yawa da gaskiya akwai hadisin Aisha radiyallahu anha shine akwai hadisin Aisha akwai hadisin Urwatu bin Zubair cewa wani mutum ya ce ma matarsa la utalliquki abada ba zan saki ki ba har abada wala awiki abada ko ba zan kyale kiki zauna tare da ni ba har abada qala kayfa zalika sai ya haka zai kasance qala utalliq hatta idza dana ajaluki raja'tu sai ce zan saki har sai idan ajalinki ya kusa wato kin san gaba idda sai ce na dawo ne wato kaga kenan wato ba za ta taba zamantowa tana zaman aure ba tare da shi wala tare da wani ba inda ya kyale ta sai ji ta aure wani to bai kyale ta ba ko bai rike ta a matsayin mata ba domin daga ya dawo da ita sai ya saki sakin ta sai ta zama ruwa tana cikin idda sai ya ga idda ta kusan karewa sai ya ce to na dawo ne yana dawo da ita sai ya saki sakin ta to kaga a cikin wannan cin da saki ba hannun mace yake ba kaga an shigar da ita cikin cuta an shigar da ita cikin zalunci an zalunce an tauye mata haƙƙinta to Allah madaukakin sarki saboda shine ahkamul hakim akwai maganin wannan ba shine a hana sakin ba kuma a ce to mace ke ma tana da yanci ki saki kai in yi miki haka ki saki kai saboda Allah ya san akwai hikimar da ya sanya saki a hannun maza domin saki abu ne na hukunci na duba aqiba na duba maslaha ba abu ne na aqiba ba wanda mace da shi ta sufanci mace da shi ta sufanci mace yanzu nan za ta ce ba ta yi a kare abin da ya hada ya raba ta yi ta yi bayan an mutuna kadan sai ta zo ta rinka mamaki ta ta kuka waya a kafe wani to da ka inda take ne da ni ma aka sanya a hannunta daya bayan daya haka za ta yi ba uku ba sai bayan kai haka zaki ne ga mace a cikin mu namiji wanda yake shi yayin da yake cikin fushi ko dan an burge shi da wani soyayya ko makamancin wannan ba zai rike masa hankalin sa ya rinka tunani na hankali ya rinka hangen nesa ya duba ƴaƴa ya duba ita ya duba ta ya duba dangi ya duba wane ne namiji bisa ɗabi'ar sa haka yake saboda Allah ya yi namiji kan cewar ya fi tasi ya fi ma wato afifarsa ya fi yi ma wato zuciyarsa linzami fiye da mace mace kuwa wannan afifar ta ake so wannan rashin wato ta hana kanta ta bayyana abin da take ji din ba a son wannan idan mace za ta zama tokan cewa tana jin afifa amma ba za ta bayyana ba ai ba za ta ji daɗin zama da ita ba kaga abu wato bai mata daɗi ba abu bai dace da tunanin hankali ba amma ko saboda ya dada da mata sai ta san da lafiya ta san da amma ta fata farin ciki ta dadi kuma a zauna lafiya kuma ana bukatar wannan wajen zaman lafiya a cikin aure wajen ta kammala wato a tashin hankalin namiji da gogayyar da yake yi a waje da wajen tarbiyyar yara da ana bukatar wannan saboda ita yayin da zai mu'amala tare da yaro ba duba abin da wai hankali ba duba masa ba koya masa abin da hankali zai dauka yake ba a za ta bayyana masa so ne da tausayi da sauransu da yawa abin da yake bukata kenan idan haka yaro yana kokarin sanya hannu idan uba ya ga yaro yana kokarin sanya hannunsa a cikin kasar keke sai duke kai ba ta ga hankali ne baka san wannan zata ajinan zata zai ji maka ciwo ba zai maka kaza ya to kun yi da mu yaro ba wannan bane ita ko uwa idan ta zo ta dauke shi daga nan wajen yana kuka ba za ta bayyana masa cewa wannan abin da sai ga shi ba a sai ta dauko da abin da zai hana shi kuka dabi'ar uwa ce to ana buƙatar wannan hafifa a wajen tarbiyyar yara shi ko uba ana buƙatar sa domin wato tsare gida domin hukunci domin hangen nesa dan haka sai Allah ya sanya take a hannunsa to Allah madaukakin sarki da ya zama da wannan al'ada ta jahiliya da ake wanda yake akwai cuta da mata to a cikin gurinta irin ta Allah madaukakin sarki bai ce ga baki daya ya zama to saki kamar yadda mace namiji zai yi mace ma za ta zai zama to ita ma ba a cikin ta ita ma inda halin da take namiji a sai ya sanya cewa ayi sakin kuma sakin ya tabbata a hannun namiji amma a sa masa iyaka saboda sai Allah ya ce afalaku marraka afalak anan wajen alfinnan lil ahad wato sakin da aka yi bayaninsa a waccan aya da aka ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wala yakunna an yakunna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna minna fi billahi wal yawmil akhir wa buqulatuhunna ahaqqu bi rajulihinna fi dhalika kaga an yi bayanin saki ne wanda ake yin kore a cikin sa to saboda haka shi wannan sakin da aka ce al mutallaqat matan da aka sake su da wannan sakin da aka ce za su tarabbus za su zaman idda kurji guda uku a wannan sakin da ake nufi saki na kome to saki biyu ne wato sakin da ake yin kome da shi saki biyu ne saki na farko da saki na biyu kowanne daga cikin su ana yin kome to wannan ba wai yana nufin kan cewa wannan shi ne muntahar saki ba ba shi ne muntahar saki ba bi dalilin cewa akwai saki na uku duk da ayar ba ta bayyana shi kiri-kiri ba amma ba maganar ta bayyana jinsin saki take yi ba ayar tana bayyana nau'in saki wanda yake ake yi masa kome an fahimci bambanci ayar ba a kawo ta don ta bayyana adadin saki da ake a cikin shari'a ba ballantana har waɗansu 'yan bid'a su kafa hujja da wannan akan cewa saki biyu ne babu zancen wani saki uku kuma je saki biyu shi kenan ya gaba alƙur'ani saki biyu kawai ya nuna to ba alhali ko saki na uku yana nan a ciki ya zo a cikin hadith mursal da Abu Ruzain al-Asadi wanda Ibn Hajar ya ce mursal hasan mursal ne amma isnadin sa kyakkyawa ne cewa an zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullahi at-talaqu marratan fa aina thalitha Allah ya ce saki biyu ne idan na uku sai ce an tasrihu bi ihsan shi ta ce annan Allah ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf bayan an yi saki biyu din nan an kai har guda biyu to yayin da aka yi biyu saki biyu fa to imma imsakun bi ma'ruf fa imsakun bi ma'ruf ko dai a riƙe ta da wato abin da yake sananne a cikin shari'a a tabbatar da auren al-imsak anan wajen shine al-istimraru fi zawjiyya a cigaba da zamantakewar aure sawa'un ta gama iddata ko bata gama iddata ba a riƙe ta bi ma'ruf al-ma'ruf abin da ake nufi shine abin da aka fashi a cikin shari'a wato ma'ana kiya ba ya zamanto cewa ana ba mu kowane kowa ya ba mu ya ba mu kanguwansa haƙƙinka ita mace ta ba da haƙƙinka ga namiji ta ba mu namiji haƙƙinsa miji ma ya ba mu mace haƙƙinsa na farko kenan sannan na biyu al-mu'ashara wa ashiruhunna bil ma'ruf al-mu'asharatu bil ma'ruf kyakkyawan zamantakewa ba gida ya zama to kan cewa kullun tashi hankali kullun tsinuwa da zai da tsiniya da tsina albarka da kullun rashin ra'a ba irin wannan zaman ba abinna baya daga cikin al-imsak bil ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ko kuma bayan wannan idan ba za a yi imsakun bi ma'ruf ba to tasrihun bi ihsan a yi saki na uku tare da ihsan shi ne a bada mutu ihsan din wajen saki na uku shi ne wato ka sauƙaƙe mata ka sake ta ba tare da cewa ka cuce ta ka tsangwame ta ka matsa mata ka sanya ta a cikin halin ƙaƙanikari kai baka sake ta ba kai ba sake ba kaske kyakkyawan saki ba kai ba kake cikin kyakkyawan rikewa ba kuma kai ba ka kare ki ta tafi a cikin zaman lafiya ba wato abinda ake so a cikin aure in aka zo rabuwa ba rabuwa ce wanda yake zai zama dukan cewa rabuwar da za ta yanke har abada a rabuwa ce ta cewa ta hayyar zuwa akwai yan uwantaka ta musulunci kuma sannan Allah ta'ala yana cewa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta wato kyautayi da falalar da ke tsakanin kai ka kyautata wa matarka ita ma ta kyautata maka yayin da kuka zauna ta kula da kai ta kula da ƴaƴanka ta kula da gidanka ta tsare kanta ta tsare amincinka ta bi ka ta yi maka biyayya kai kuma ka kyautata mata ka bata ka tsare mata mutuncinta ka ɗauki nauyinta duk abin da take bukata ka yi mata abin da kawai take bukata ta faɗa ne shikenan to kada an kada ku manta wannan dan haka yayin da aka zo rabuwa ya zama to bi ihsani da ihsani shine kan cewa babu zagi ba tsinuwa albarka bal kamata yayi ma ya zama to kan cewa an yi mutu'a a mutu'a nan wajen ba wai mutu'a a jiya mutu'a da ake nufi an ba da wani abu famatti'uhunna ala al-muhsini qadaruhu wa ala al-muhsini qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsini wato shine bayani ihsani Allah ta'ala kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya rubuta ihsani a komai inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya rubuta ihsani akan dukkan wani abu da haka yayin da zaku yi kisa ku kyakkyawan kisa shi yasa ya a wajen jihadi aka hana ayi mutla aka hana aikatar da wato a katancana jikin abokin gaba ba zai kashe shi haka in za ku yanka dabbar da za ku ci ku kyautata yanka ku fike wuka yadda za ka wato ba ta jira ba wannan ihsani ne to haka hatta saki in an zo rabuwa wanda bisa al'ada abu ne wanda yake mara kyau abu ne wanda yake mara daɗi ba a san tunda abin da ya zo ya hada wato dangantaka ta zumunci ya zamanto cewar uwarta ta zamanto muharramar ka uban mijin ya zamanto muharramin matar ƴaƴan mijin sun zamanto muharramar uwa ƴaƴan matar ba da shi ba sun zamanto muharramar mijin duk wannan abin ko kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki shi ne ya halicci mutum fa ja'alahu nasaban wa sihran ya sanya shi nasaba da kuma wato alaƙar dangata alaƙar surkuta alaƙa ta surkuntaka domin daɗa ƙara girman iyali ya zama to kan cewa maimakon daga kai sai ƴaƴanka sai ƴan uwanka wanda kuka fito ciki ɗaya a'a yanzu ya zama to kan cewa a'a wancan na san shi ai ƙanin matata ne ai wan matata ne ai babban matata ne kaga an daɗa ƙara alaƙar zumunci an daɗa ƙara ɗinkewa a cikin al'umma to wannan akwai hikimar mai yawa ta Allah ko da ke sarki a cikin wannan shi yasa abinda zai kawo bacin wannan ba a so shi yasa inda aka zo za a rabu wannan babbar wato alaƙa da aka daura aka kullata to in za a rabu bi ihsan domin rabuwar ta zama to dole sai an yi ta domin maganin wata barna ce yana daga cikin ƙa'idar shari'a at-talaq yana daga cikin ka'idar shari'a ta irtikabu a haqqil bararai wato aikata karamar barna don a kawar da babban barna domin yayin da ya zama to an ce ba za a yi saki ba aka ce dole sai dai a rayu a haka a cikin rashin kiyaye iyakar Allah kaga an rayu kamar yadda waɗansu mata suke yi Allah ya shige idan mazajen suka zo za su ƙara aure sai ka ga buda ka je ka ƙara aure ka je ka yi ta tishar bole yadda za ka amma dai ka ƙyale mu da ka daga mun sai mu lafiya kala to kaga wannan barnar da za ka kawo a nan wajen Allah ne kaɗai sai kiya a duniya da lahira saboda haka gara a yi saki bisa a yi barnar wato rashin kiyaye ƙa'idodin Allah a cikin zamantakewar aure saboda haka duk da yake akwai abubuwa waɗanda suke na da ba a so a cikin saki Allah ya halatta shi saboda irtikabu a haqqil bararai domin inda an ce dole sai an zauna kamar yadda yake a rayuwar Catholic wanda ba ta rabuwar aure ba a raba aure duk akai aure dindindin har abadan abada ba za a raba aure ba sai zaman tukan cewa shi mijin yaje ya samu abin da yaje ya samu ijazuransa, ita ma mace ta samu ijazuransa, kuma sai ana rayuwa. Saboda ne, saboda ba ma ta masa raba aure ba, suna ganin aka ce za a tashi raba auren a abubuwa ne wanda za su biyo baya masu yawa, gara ma su gwammace su ci gaba da rayuwa. To amma shari'ar musulunci Allah da shi ne ahkamul hakimi ya kawo tsarin aure a tsarin saki. To amma duk da tare da haka Allah sai ya rubuta ihsani a kawai, ya ce au tasrihun bi ihsani, ko sakin ya zama to bi ihsani, wato da kyautata. Wato idan za a yi saki a kyautata wajen saki, shi ne ya zama to kan cewar babu a fita daga cikin iyakokin Allah mafakin sarki, babu mummunan ɗabi'a wajen zagi da cin mutunci, sannan kuma ba a haɗa da wani ihsani. Kamar yadda Sayyidina Hasan ibn Ali wata ran ya saki wata mata ta, da ya sake ta sai da ya samu bayan ya sake ta kafin da idan ta zo karewa, sai ya tura mata da cikon sadakinta wanda take bin sa bashi dubiya ba, sannan kuma ya kara mata waɗansu bakundan kuɗi, an ce wajen dirhami 10,000 ya tura mata. Sai ya ce mata'un qalil, sai ta ce mata'un qalil min habibin muqarib, wato kayan amfani ɗan tsinkani daga masoyi wanda yake rabuwa da ni. Sai na hasali ita da ba dan ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya ji babansa ya rubuta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya saki mace saki na uku, ko kuma ya sake ta saki uku mubhama, ba za ta halatta gare shi ba sai ta auri wani namijin da ya dawo da ita. To kaga wannan shine tasrifun bi ihsan, ya zamanto kan cewar in aka yi wannan tasrifun bi ihsan din, za a rinka marmarin juna, za a kiyaye alaka, wanda watakila ma a sake komowa, ya zamanto an samu darasi mai ɗaci akan rabuwa din, wanda zai sa a tsaya a kiyaye iyakokin Allah, a kiyaye haƙƙoƙin juna, in aka sake din aka dawo aka cigaba da zaman aura. To wannan duk yana daga cikin hikimomin Allah maɗaukakin sarki. Malamai sun yi bayanin hikimomi da yawa a cikin wato irin tsarin rayuwar musulunci, musamman malaman zamani, yayin da ya zamanto kan cewar shari'ar musulunci ya zamanto ta zamanto a barhari, ta kawo mata suka iri-iri, musamman ta fuskar waɗanda suke da'awar cewa suna kare haƙƙin mata. A nan wajen akan wannan matsalar malamai, akan wannan ayar malamai sun yi bayani akan matsala wacce take muhimmiya, shine akan hukuncin as-salatu as-salat saki uku bi lafzin wahid, da lafzin daya. Har Imam Bukhari ma da yace, da ya kulla babi akan wannan matsalar, yace babu man ajaza salatu as-salat bi lafzin wahid, sai ya kawo wannan aya, sai kawo wannan aya at-talaqu marratan, wato ma'ana mafhumin wannan idan ya zamanto cewar saki biyu mu'taddun bihi a cikin shari'a, an kidaya shi, an yarda da shi, riba to bi tsari saki uku ba mu'taddun bihi akan cewa saki uku ne. Wannan matsala ta daga cikin matsaloli waɗanda suke aka da kamar ijma'i ya riga ya faru a kanta, duk da ba hikayar ijma'i ba, kuma akwai khilaf. Amma kamar maganganun masu tafan ijma'i kamar Ibn al-Munzir yana ishara da cewa kamar matsala ce wacce ita ijma'i, amma akwai saɓani shi kansa ya sani kuma ya bayyana. Idan saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake yin saki na sunna a hadisin Abdullahi ibn Umar, cewa ya kasance a saki ne guda ɗaya, ya kasance cewa saki ɗaya, kuma matar ta zamanto tana cikin tsarki, kuma bai taɓe ta a cikin wannan tsarkin ba, bai sadu da ita ba a cikin wannan tsarkin, sannan ba zai biyo da wani sakin bayan wannan ba. har sai idan tukuna ya sake dawo da ita sannan ta gama idda ya dawo da ita sannan ya sake wani saki amma ba yana tana cikin iddarta ko kuma da gari saki ɗaya din ya sake biyu da na biyu ya sake biyu da na uku in yi haka ya saba sunnar saki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin sahihai da Abdullahi ibn Umar ya saki matarsa a cikin haila sayyidina Umar ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka umarce shi ya dawo da ita ya rike ta har ta yi tsarki daga wannan hailar tata sannan ta sake yin wata hailar sannan ta yi tsarki in ta yi wannan tsarkin na biyu tunda bai sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba in ya so ya sake ta in ya so ya rike ta a wata riwayar ya sake ta ko tana cikin tsarki ko tana ciki wanda wani ya kai daga cikin hujjojin malamai da suke cewa mace mai ciki ba ta haila domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake a iya sakan mace lokacin tsarki ko lokacin ciki saboda haka tunda ya halatta a cikin lokacin ciki da tsarki duk hukuncin su daya saboda haka mace mai ciki ba ta yin haila sai halin tsarki ne ana iya saki a lokacin tsarki a lokacin ciki to idan mutum ya saki mace saki uku gabaki daya a majalisi daya da lafazi daya yace ya sake ta saki uku ko kuma yace ya sake ta to wannan matsalar shine matsalar da ake sabani tsakanin jumhurin malamai da kuma waɗansu malamai wanda daga cikinsu akwai ana danganawa a cikin ana dangana shi zuwa ga Ibn Abbas daga cikin sahabbai haka zalika daga cikin tabi'ai ana danganawa ya zuwa ga irin su Khilas Ibn Amr sannan daga cikin malamai da suka baya da cikin tabawu atba'i tabi'in ya zuwa da Dawud al-Zahiri kuma shine matsabar Imam Ibn Hazm al-Zahiri sannan an rawaito shi riwaya daga Imam Ahmad kuma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shine akan abin da ya fatawa akai ya bada karfi da rinjaye ga wannan kaulin yayi intisari gare shi da shi da almajirin sa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da kuma kakan Ibn al-Mubarrid Najmuddin sun dukkan malaman matabar Imam Ahmad ne kuma Ibn Taymiyyah ya dangana wannan magana ya zuwa ga kakansa Al-Jadd Ibn Taymiyyah Majdi cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku da lafazi ɗaya saki ɗaya kuma suka kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu Abdullahi dan Abbas ya ruwaito wanda ke sahih hadithin yana cikin sahih Muslim yace kanat talaqu talaq ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khilaf wa abi bakr wa sadran min khilafati umar at-talaqu talaq tu'tabar wahida falamma kana ba'da sanatayn falamma kanat fi khilafati umar aw ta riwayar ba'da sanatayn bayan shekara biyu aw ta riwayar shekara uku na khilafati sayyidina umar sai yace mutane inna nasa kad ista'jalu fi amrin kanat lahu fihi ana mutane sun gaggawa suna yin gaggawa a cikin al'amari da an ba su damar su yi sannu an ba su ranar lokaci an ba su damar saurarawa to tunda sun gaggauta abinda da an ba su damar saurara musu wato kai saki har uku ɗaya bayan ɗaya yanzu kai ka gaggauta ka ji duk lokacin da kake so ka yi falaw amdainahu alaihi to mu zartar da shi a kan saboda haka ya zartar da shi a kan saboda haka malamai waɗansu malamai da suka ga wannan waɗansu su wayannan malamai da suka tafi a haka da suka ga wannan hadisin suka ce wannan ya nuna cewa kenan hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum in yi saki uku da lafazi daya wannan hadisin wannan saki ɗaya ne wato da karfafa da hadisin da ya zo a cikin sunan Abi Dawud na Rukana ibn Abdiyazid wanda ya saki matarsa uwar ƴaƴansa da ƴan uwan Rukana din da ƴan uwan shi matarsa uwar ƴaƴansa ƴaƴansa da Jesus kai kuka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka saki ummu Rukana yace eh yace dawo da ita yace ya Rasulullah na saki ta saki uku ne yace dawo da ita saboda haka suka ce da tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dawo da ita ya nuna cewar kuma bayan ya ce maka ya sake ta saki uku ya nuna cewa kenan saki uku a matsayin saki ɗaya ne za a iya yin komai bayan sa. Wannan hadisin bai inganta ba, wannan hadisin isnadin sa bai inganta ba, akwai jahala a ciki. Hadisin da ya inganta dai hadisin Abdullahi ibn Abbas, wannan yana cikin sahih Muslim. To amma akasin wannan kaulin shine kaulin shi kansa Abdullahi ibn Abbas, da aka ruwaito shi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab, kamar yadda shi kansa ibn Abbas ya hada sahabbai akan wannan, shine kaulin Ali ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da sauran waɗansu daga cikin sahabbai. Kuma shine ra'ayin tabi'ai da dama na Kufa da na Madina da na sauran fuqaha'ul Ansar, shine mazhabar Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Mashhuri anhu a cikin riwaya da take da shi akan mazhabar Shafi'i, shine mazhabar Layth ibn Sa'd Imam Ahli Misr da Al-Awza'i Imam Ahli Sham da Uthman al-Batti da sauran malamai da dama, jamaahirin malamai ma, bal har ibn Hasan ibn Rajab yana cewa shi bai san ma wani daga cikin sahabbai wanda ba akan wannan kauli ne ba, wala tabi'i, cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku da na bazi daya saki uku da yayi da saku saki uku, sun kafa hujja da hujjoji. Daga ciki akwai hadisin da Bukhari ya kawo, da Bukhari ya kulla bari akan wannan, daga ciki Imam Bukhari ya kawo hadisin Uwayr al-Ajlani hadisin ya'a a cikin riwayar wannan hadisin shi Uwayr al-Ajlani sai ya saki matarsa yace fa ballaqaha thalathan, a riwayar Abu Dawud fa ballaqaha thalathan fa anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kanat sunnatan mutala'ilain, sai ya sake ta saki uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan sakin, sai ta zama to wannan ita ce sunnar wanda suke yi ai. Da ma sai Ibn Qayyim wancan malaman suka ce a'a ai ba ku hujja da wannan hadisi, in aka yi li'ani ai da an yi rantsuwar ake rabuwa, ba saki ne yake rabuwa din ba, amma wannan za a sallama, wannan matsala ce mukhtalafun fiha, ba a ihtijaji da matsala matsalar sabani a wajen mahallin nizaa, domin ta yi kai ra'ayinka akan wannan matsala shine li'ani shine yake kawo furqa ba saki ba, to ni kuma sai yace a'a saki shine yake kawo furqa, kuma wanda yake wannan shine kaulin wadansu malamai, kaulin wadansu malamai cewa sai an yi sai ha in ma abinda yake kawo rabuwa a cikin li'ani ba rantsuwar ba, a'a rabawar da sarki da wato alƙali zai shine yake kawo rabuwa a cikin sala. Kuma ma wannan hadisin fadin Uwayr al-Ajlani a fadin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi da shi rawaito hadisin a cikin Bukhari, fa anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan, wannan hujja ne akan cewa wato wannan saki uku din a hujja ne. Kuma kamar da Sheikh Al-Amin al-Shirqi ya ce a cikin tafsirin sa, babban hujja a cikin wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba, ya ce ya sake ta saki uku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin tafsirin sai tabbatar masabura ta mutu sunna ta tafsiriya akan cewar in mutum yayin saki uku ba za a yi da yayin saki uku din bai masa inkari ba, saboda tara yana kawo bai nuna. Sannan da hadithin Rukana ibn Abdullah shi ma wanda Abu Dawud ya inganta shi na cikin sunan Abi Dawud, Abu Dawud ya ce masa hadithin hasan sahih, hadithin Rukana shine cewa ya saki matarsa albatta, talaqaha albatta, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsar da shi, ma arata illa wahida, dai kawai yake nufi ba ta nufin komai a cikin sakin ka face daya saki daya, yace saki ne kawai yake nufi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi damar ya dawo da ita. To kaga kenan inda a ce in ya sake ta saki uku a matsayin daya take, babu bukatar a rantsar da shi, cewa me yasa kai kake nufi ko ba dai kake nufi ba, inda cewar in ya sake ta saki uku ko ya sake ta albatta dai kawai take nufi, babu bukatar ya rantsar da shi niyya, babu bukatar a tambaye shi niyya a nan wajen. Saboda haka jumhur suka ce wannan ya nuna kan cewa saki uku kenan yaka yana tabbata. Kuma sannan akwai sauran hadisai da suka yi kafa hujja da shi, to amma me za su ce kan hadisin Ibn Abbas a cikin sahih Muslim? Hadisin Ibn Abbas me za su ce a kansa?
sai da jawabi guda yana da yawa amma dai kusan dai a abin nan a guda hudu kusan su ne muhimmai guda uku bayyananu ne ɗayan kuwa ba bayyananne ba. Jawabi na farko shine jawabin Imam Ahmad almajirinsa al-Akram Abubakar ya tambaye shi wannan hadisin na Ibn Abbas da me kake kin aiki da shi da me kake kin da me kake kawar da hujjarsa bi majal fa'uhu da me kake kawar da hujjarsa yace bi riwayati kathir an Ibn Abbas khilafahu da riwayar dawa da suka rawaito daga Abdullahi dan Abbas safanu wannan domin ba wanda ya rawaito wannan hadisin daga Ibn Abbas sai Tawus ibn Kaysan Tawus ibn Kaysan sai suka ce amma Abdullahi dan Abbas Sa'id ibn Jubayr Mujahid Amru ibn Dinar da sauran ma da yawa sun rawaito fatawar Ibn Abbas ko wani da islami sahihi daga ciki abinda Mujahid ya rawaito wani mutum ya taba zuwa ya samu Abdullahi dan Abbas yace ya saki matarsa saki uku Abdullahi ibn Abbas sai shiru kamar ya shi kamar fushi ya kamar ya cika da fushi can sai yace ɗaya cikin ku yana karanta umarnin Allah sannan ya je ya aiki na wauta sannan ya zo yana cewa yabna Abbas yabna Abbas yace to zan gaya maka ka saba ma ubangijinka kuma ko matarka wa banat minkam ra'i kuma matarka ta rabu da kai kenan wato zai zama to saki uku yace innaka lam tattaqillah fa yaj'al laka makhraja kai baka ji tsoron Allah ba lallan Allah ya sanya maka makhraja domin Allah daukakin sarki da ya zance yadda ake saki cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna ay liqbali iddatihinna kun da ku saki mata ku sake su ga fuskantar iddarsu wato saki wanda za ku yi gome shine a kace hada Allah Allah ya ce la tadri la Allah yaj'al la tadri la Allah yaj'ala la Allah yuhdithu ba'da dhalika amra baka san ba la Allah ya faro wani al'amari bayan wannan shine wato zai sanya raja'a to in ku saki uku ne akwai dama ayi raja'a babu dama ayi raja'a saboda haka yace masa tunda ka sake ta saki uku tunda kace ka sake ta saki uku shikenan matarka ta rubu baka yi makanka ya dan dogo ba ka ji tsoron Allah yanda Allah zai sanya maka makhraja baka da wata makhraja to da haka wannan nuna kan cewa kenan a wajen Abdullahi dan Abbas mutumin da ya saki uku ya tabbata dan haka sai Imam Ahmad wannan ka'ida ce da Imam Ahmad yake amfani da ita a wajen ilmul ilal kuma ya amfani da ita ta fuskoki masu yawa a sai Imam Ahmad ba malamin fiqhu bane kawai malamin hadisi ne ɗaya daga cikin abin da yake sanya shi ya suka a cikin ingancin hadisi idan ya zamanto sahabin da ya rawaito hadisin ya tabbata kan cewa ba akan wannan hadisin yake ba yace Ibn Abbas da shi da yawa sun rawaito kan cewa ya saba da wannan hadisin idan da a ce wannan hadisin haka yake da Ibn Abbas ba zai rawaito shi da Ibn Abbas ba zai saba masa saboda haka kamar suka ne akan ingancin hadisin amma kuma hadisin yake cikin sahih muslim hadisin yake cikin sahih muslim amma wannan layi za ka limtar ma Imam Ahmad abinda almajirinsa ya inganta shi sai ya saba masa ya za'afa shi wannan Ibn Rajab ya danganta wannan tadhifin wannan hadithin da Imam Ahmad da Ali ibn al-Madini da Yahya ibn Mani dukkanin su sun yi suka akan ingancin hadithin nan duk yana cikin sahih muslim to da fuska ta farko kenan fuska ta biyu tace wanda suka ce a'a wannan hadisin yana cikin sahih muslim ba za mu ce wannan hadisin bai inganta ba amma akwai wata riwaya a cikin sunan Abi Dawud da ta fassara shi wannan riwaya ita take nuna ce a cikin hadisin Abu Sa'ba a hadisin Abdullahi ibn Maisara an Tawus cewa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa wanda ya saki mace kafin ta tare zairar madhkuri biha ya saki ta saki uku to saki ɗaya amma in ta zama to an riga an tare al-madhkur biha ya sake ta saki uku saki uku saboda haka abinda ake nufi da hadisin wanda ya saki matarsa kafin a tare an bayyana to da ya fita daga cikin mahallin nizaa kenan sai suka ce mun yadda wannan hadisin haka ne amma yana da fassara ta fassarar sa to da haka sun yi aiki suka yi aiki shi wannan shine mazhabar Ishaq ibn Rabi'a imam al-hadith wal fiqh in isa ibn rahu yana daga cikin ahlul hadith in ana maganar abin nan ana maganar daga cikin fuqaha'u ahlul hadith ana kirga shi a cikin don malamin hadith ne malamin bukhari da muslim isa ibn ibrahim al-hanbali qawli na uku sune waɗanda suka ce mu dauki cewa wannan hadithin a kawai imamun Nasa'i wanda ya tafi a kan cewar a hadithin Abdullahi ibn Abbas yana wannan kawai ya daukar tabi kawai na karshe na na hudu da na faɗa wani shi shi ne ba shi da ƙarfi shi ne alfawul bin nas wanda suka ce wannan an shafe hukunci zan dawo muku in Allah ya kafa a tashi zan duba maganar imamun Nasa'i wanda suka ce wannan hadithin mansukh ne na ibn Abbas domin ba yadda zai ibn Abbas ya faɗa abin da yake sabaninsa in ba ya san cewa wannan hadithin ya saba hukuncin ba saboda haka shi ya sa ne ma sahabbai ba wanda ya tattama da abin da sayyidina Umar yi inda sun san cewa abu wanda yake ne tabbas a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake sayyidina Umar ya zo ya ce ba za a yi haka ba sahabbai ba za su kanci ba sai an saba masa ki saba a samu sahabbai sun saba masa ba to da kai wannan cewa kenan akwai hadith wanda yake shine ya shafe hukuncin hadithin da Abdullahi ibn Abbas ya to amma wannan ba a bayyane shi ba inda ibn Abbas cewa yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abu Bakar to da kawai wannan ne yake nunawa akwai nan an shafe hukunci ana shafe hukunci a zamanin Abu Bakar ba a shafe hukunci a zamanin Abu Bakar to da kake cewa wannan kaurin da yake kawai da uku da Imam Nasa'i ya faɗa shine yake cewa hadithin Ibn Abbas za a dauke shi ne akan cewar wanda yayi saki uku da lafazi daya da nufin tajidi ba da nufin cewa ya sake ta saki uku yana nufin wato kawo karshen sakin ba yace antibalik yana nufin tauki ba yace antibalik talaqan talaqan ba yace na sake ki saki uku wannan shine tawilin Imam Nasa'i kan wannan ala ayi hal ba wani abu ne sama da mai suke wannan ba saboda tatafu'ul adilla saboda duba waɗannan saboda wato kwarjinin sahih muslim kwarjinin imam muslim wani hadisi na cikin sahih muslim shi yasa in ba waɗanda suke kafin imam muslim ya zamanto abinda ya zamanto ba su sun zama irin su imam ahmad ba wanda zai buji kirji ya ce wannan hadisin da'if ne domin shi imam ahmad ya san hadisin kafin ma imam muslim ya ruwaito shi inda malamin sa kuma ya ba a fashi kafin ma imam muslim ya ruwaito shi a cikin littafin sa kuma shi inda imam ahmad yana da wannan imam ahmad idan aka ce mutum ɗaya ne ya ruwaito hadisi kuma bayan akwai sa'o'in sa almajiran wannan malamin a ce sai mutum ɗaya ya ware ya ruwaito hadisi to yana jin tsoron karfa shi yasa hatta hadithin zakatul fitr da imam malik ya ruwaito hadithin daga nafi' da yace minal muslimin sai musulmi ake fitar ma da zakatul fitr yace da ba dan malik bane da ba zan tafi wannan to da sai idan mutum ya kai irin imam malik to shine in ya kai da riwaya sai ya tafi amma kun ba irin imam malik ba manhaji imam ahmad wajen wanda ya ruwaito riwaya shi kadai ba zai tafi ba hatta hadithin istikhara da ke cikin bukhari imam ahmad bai bi shi ba saboda wanda ya ruwaito shi muhammad ibn al-munkadir shi kadai ruwaito shi daga jazi wannan manhaji na imam ahmad wanda yake a kowanne daga cikin malaman nan shi yasa hukunci akan hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba hukunci ne istihadi na malamai to amma al'umma sun riga sun yi istikrari akan karban hadisan da suke cikin bukhari da muslim saboda yawan waɗanda suka jinjina hadisan kuma aka sallama musu daga baya to shi yasa saboda ganin kwarjinin bukhari a kwarjinin muslim saboda kwarjinin riwayar muslim shi yasa ne malamai suka yi ta wato tantama akan wannan matsalar al'aura a cikin wannan mut mutum ya tsaya akan matabar juhur, mutum ya tsaya akan matabar juhur, abinda sahabbai suke ijma'i a bayansa sai kada ka zo ka harafa wannan ijma'i. Tunda zamanin umma abinda Ibn Abbas ya faɗa ya tabbata, Sayyidina Umar yazo ya hada mutane gaba ki dai akan wannan a tsaya akan sa, ko musamman da ya zamanto alamar, musamman ba da ya zamanto alamar waɗansu daga baya, zamanto alamar waɗansu waɗanda suke sabanin manhajin sunna. Domin kamar abin da Imam al-A'mash, Sulaiman ibn Mahran al-A'mash daga cikin tabi'ai ya ruwaito cewa akwai wani tsoho a Kufa yana yaɗawa yana yayatawa cewa Sayyidina Ali ya ce wanda ya saki mace saki uku saki ɗaya, sai ya kira shi ya ce ina ka ji, ta ji wannan daga Ali ne? Ya ce eh ya ji. Ya ce a ina ka ji? Ya ce yana cikin littafi na da na rubuta. Ya ce ina littafin naka? Ya ce gashi, da koma in gani ya ɗauko masa. Sai gashi abinda ya rubuta a cikin littafin nasa, wanda ya saki matarsa saki uku, to matan nan ta haramta daga gare shi ta saku, ba za ta halatta gare shi ba sai bayan ta auri wani namijin daban sannan ta dawo. Yace a to na haifa abinda kake faɗa bane? Yace wallahi matsamin suka yi cewa suka yi, sai na faɗa abinda suke so na faɗa, sai sa na faɗa. To haka ko dan su waɗanda suka dauki mana domin wannan matabar waɗansu ƴan bid'a ne, matabar waɗansu ƴan bid'a ne, ba zan faɗi ko suwaye ba, amma matabar waɗansu ƴan bid'a ne, saboda yanzu ka san akwai mutane wanda suke suna nan neman suke su ji a ce wani ya faɗa ko ɗan bid'a ne, sai su to ai su ba ku su yi ke mu akan wannan muke. Kamar yanzu yanda irin za ka ga mutane suna yi na ganganci, a ga mutum suna rigima da matarsa a kan kallon ban, ya ce zai kalli wani program a talabijin, ita kuma ta ce ya ce zai kalli ban, ita kuma ta ce sai ta ga program ɗin wasan Hausa ko wasan kwaikwayo. A yi rigima a yi faɗa ya ce ya sake ta saki uku, sai bayan an yi an gama ta ce eh na yarda saki uku ɗin, mene ne amfanin zama da kai, wane ne? Duk ta gama wannan sannan kuma zuwa ina dama ya za a gyara, sannan a zo wajen malami ana neman fatawa. Har akwai wani za ka ji yana cewa wai akwai wani istingifari da ake istingifarin talimu dari, wai wani istingifari ne na talimu dari, talimu ba wai ake cewa talimu dari ɗin ma ba a sani ba, sai a ce wai talimu dari a yi istingifari ne ake yi istingifari haka suke faɗa, ai mai dama kanta suke faɗa ne istingifari na talimu dari. Idan aka yi wannan istingifari, to wannan saki uku da aka yi za a gyara shi, sai ya dawo na dai shi kenan, sai a koma sai an yi kada shi ya nan a ƙauye ana tayi, ba ma a hal a birni ma ana yi ba. Wanda ake karɓar niyya za mu zo da zuwa gare shi, baya daga cikin wanda ake karɓar niyya. In mutum ya ce ya saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Rukana, da ya tsayar da Rukana ya tambaye shi sai kake nufi ya yi saki ne, ya ce albatta. Dan idan ka ce wa matarka tsallatuki albatta, to za a tsaye da kai a ce nawa kake nufi. Saki dai babu tantama ya yi, inda ka ce tsallatuki, in ka ce albatta wato ƙararren saki gaba ɗaya, to sai a tsayar da mutum a tambaye shi ɗaya kake nufi ko uku. In ya ce ɗaya, za a amfani da niyyarsa a nan wajen. Da nassin wannan hadisi na Rukana ta bin Abdullah, kamar yadda zuwa cikin Sahih Abu Dawud, wannan hadisi sahih yana daga cikin manya-manyan hujjojin juhur. Akwai hadisin Aisha na Rifa'at al-Qarabi, mun koma cikin Bukhari za mu gani, wanda kuma yake son dogon bayani har ya gaji, ya je ya karanta bayanin Ash-Shinqiti, Muhammad al-Amin Ash-Shinqiti a cikin Adwa'ul Bayan, karkashin wannan aya as-salatu marratan. Sannan Ibn Mubarak akwai littafin da ya yi sayar al-Haq ila talaq al-talaq, haka dalika Ibn Rajab al-Hanbali ya yi raddi da Ibn Qayyim akan abin da ya tafi a kai na intisari da goyon baya ga wannan kaulin. Ibn Qayyim kuma ya ba da hujjojin wannan kauli a Ilamul Waqi'in da Izadatul Lahfan da kuma Zadul Ma'ad. To shi Ibn Rajab ya masa raddi a cikin mushkil hadith ma ruwaya fi mushkil hadith alladhi da'a bi talaqis salat fi talaqis salat bi lafdh wahid, yayi wanda yake wannan littafin yana cikin kusan ya Ibn Mubarak ya kunsha ya kawo abin da ke cikin littafin ya sa a cikin wannan risala ta sa. Ko da haka al-aslan mutum ya kasance tare da matsabar jumhur ko ba komai, saboda ijma'in sahabbai kamar yadda aka nuna domin in kace Ibn Abbas ya saba abubuwa da suka zo tabbata tun riwayoyi sun tabbata da Ibn Abbas bai saba ba. Akwa abinda ake da shi ne cewa Ibn Abbas ya yi fatuwa sabanin abinda yace Sayyidina Umar ya hada mutane akai abinda Abu Dawud ya ne rawaito da riwaya Hammad ibn Zayd an Ayyub as-Sakhtiyani an Ikrima an Ibn Abbas. Hammad ibn Zayd shi kuma wanda ya fi shi hadda Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya ya saba mu cewa wannan kaunin Ikrima ne ba kaunin Ibn Abbas. Saboda haka babu abinda ya zo da isnadi ingantacce da babu sabani a kansa daga Ibn Abbas cewa da wannan yake fatawa. To da haka kenan ba za ka samu wanda ya saba ba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka matsalar ta zama irin wannan, ko musamman Sayyidina Umar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa yana daga cikin al-muhaddathu. Ya abubuwan da Sayyidina Umar ya zo yayi idan ba ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai riga ya yi hukunci ba, sannan Sayyidina Umar ya zo ya yi hukunci a kansa. To in ma dai ya zama to ya hada sahabbai, to in ya hada sahabbai abinda suka riga suka zo suka yi na hukunci a kai ka ga zama to ijmali, ko kuma wai ne da ra'ayinsa waɗansu sahabbai sun saba masa, to wannan kowa zai iya ɗaukar ra'ayinsa tare da cewa za a furta yadda abinda Sayyidina Umar ya tafi a kai, saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai koyi da shi da Abu, ai koyi da Abubakar da Umar, da kuma kan cewa shi muhaddath ne, mala'ikuna magana a kan harshensa kamar yadda Aisha ta fassara ma'ana al-muhaddath. Sannan kuma idan ko abu ne wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi hukunci, sannan Sayyidina Umar ya zo yi wani bayani, to idan hukunci Sayyidina Umar ya saba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai dai idan ya zamanto abinda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne, to idan Sayyidina Umar ya hada sahabbai ko kuma ya hada sahabbai akan su tattauna akan matsalar aftar da wani matsaya guda daya wanda zai rinjaye da hukunci daya akan tayar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda Sayyidina Umar ya faɗa shine abin gabatarwa, saboda dukkan sa yayi istinadi zuwa ga ijmani tafsir da wanda yake malamai sun yi bayanin sa a cikin sifan fikhi. Bari mu karanta wannan ayar insha Allah. Allah madaukakin sarki yace wala yahillu afwan, kafin mu kai wannan at-talaq abinda ake wannan yana ɗaya daga cikin tunda Allah madaukakin sarki ya kira shi at-talaq saki, idan mutum yace wa matarsa talaqtu ki na sake ki da lafazin talaq ba a buƙatar niyya, ba a buƙatar a ce me kake nufi, niyya kake nufi, sai dai idan akwai qarina kamar ya rike ta da hannunsa sai ya ce mata talaqtu ki na sake ki, to a nan wajen ba za a ce ya sake ta ba, ya sake in mutum yace wa matarsa talaqtu ki ya riga ya sake ta ko ya yi wasali a rubutu ko bai wasali ba, domin kamar wata mata wai tana cewa ta kawo wa malamin ya karanta mata takarda da aka rubuta mata, ta kawo ma wani malamin malamin a nan kabar malam gani Allah ya baki lafiya, ta ce malam a karanta min wasiƙa, ya karanta sai ce ai saki, ta ce malam karanta da ke ba wasiƙa. Ko wani in ya ce fala ko wani wasiƙa ko wani wasiƙa ba saki ba a buƙatar tambayar niyyarsa, amma sauran na fuzza kamar ya ce wa matarsa tafi gida ko kuma shi da tsaka da iyalai ki ko kuma shi kenan ba ni ba ki, to wannan sai an tsaya an tambaye shi me yake ni. A wajen Imam Shafi'i haka zalika sarahtu fi ko faratu fi, duk wannan lafza nafsi ne a cikin saki a wajen Imam Shafi'i, kamar sallatu fi yake a wajen Imam Malik wannan sana daga cikin al-kinaya al-bahira. Dalilin Imam Shafi'i shine haka Allah madaukakin sarki ya kira su, ya kirawo wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajrahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf, a wata a surat talaq kuma aw fariquhunna bi ma'ruf, saboda haka kaga an kirawo saki da talaq da tasrih da kuma al-firaq. To Allah ta'ala yace wala yahillu lakum ba'a alata ajrihu ya ku mazaji an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a, ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su illa an yafafa Allah ya qima hududallah, sai dai in suna jin tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah ba. Wato baya halatta mutum ya tauye ma matarsa haƙƙinta na sadaki, ya yi sadaki ana bin sa bashi bai cika mata gabaki ɗaya ba sai ya hana ta sauran, ko kuma ya zamanto ya takura mata a cikin rayuwa domin yana nufin yana so wani abu da ya bata na sadaki yayin da za su yi aure su dawo masa da shi. Allah madaukakin sarki ya hana wannan. Sai dai abinda ya zama to kan cewar amti bi nafsi fa in tibna lakum an shay'un min nafsin fa kuluhu hani'an mariya, in ta da kanta in ta ga zaki masa kyauta ta bashi babu laifi, kuma dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya hana shine kan cewar yayin da ka ba mace sadakinta da abin da ka ba ta lokacin aure ita kuma ta ba da kanta Allah ta'ala ya ce wa kayfa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza ya za ku karɓi wannan abu bayan kun riga kun yi rumbacece ne da juna akan samu saduwa abinda take abinda takamar namiji da mace ya riga ya samu abinda yake ya riga ya samu daga wurin kuma dan ne zai je ya dauka a ta akhudunahu buktanan wa isman mubina za ku dauke shi saboda laifi na haram da kuma bai da kuma wato laifi wanda yake babai wato laifi wanda yake mabayyani wanda ya nuna kan cewa haramun ne idan miji ya tawaye wani abu ya karba daga cikin haƙƙin mace sai dai in ana jin tsoron ba za a tsaye da iyakokin Allah ba to Allah ya ce idan kuna jin tsoron ba za a tsaye da iyakokin Allah ba babu laifi a gare su a cikin abin da matar ta yi fidiya da shi wannan shi ne hukuncin kulhu wannan aya ita ta bayyana kan cewa babu laifi idan ya zamanto rayuwar aure ba za a tsare iyakokin Allah ba to babu laifi matar ta yi kulhu kulli ana yin sa ne yayin da ya zama to kan cewar babu cuta ba a cikin babu cuta da ta fuskar miji gabatar ba ya zo ya hana ta ci da sha ba ya hana ta abinci ya hana ta kura mata ya hana ta haƙoƙinta domin ya matsa mata ya zama to ta ɗauko kuɗi ta bashi kamar yadda waɗansu yanzu suke yi waɗansu suna kaiwa da su kai matarsu kotu ce kawai suna so dole sai matarsu ta biya su a matar ta matsa cewa dole sai ta tafi shi kuma ba zai iya zama da ba zai iya kawai sakinta ba indai tana so ya sake ta sai ta biya shi miliyan 5 ta biya shi miliyan 10 musamman yana ganin kan cewa tana da abin hannunta ya je a ita tafar ara a kotu kan wani to idan miji ya idan aka tabbatar cewar miji ya hana mace haƙƙinta to ba a yi kulli a nan wajen sai dai a tilasta masa ya sake ta amma idan ana zaman lafiya ba za a iya ba za a kiya ba bai hana ta haƙƙinta ba amma ita ce ba za ta bashi haƙƙinta ba tana jin tsoron in aka ci gaba da zama ba za ta kiyaye haƙƙin Allah ba in kuma ba ta kiyaye haƙƙin Allah ba shi kuma yana jin tsoron abin aka ci gaba a haka ba ta kiyaye haƙƙin Allah a kansa ba ta ƙi masa ɗa'a kullum sai ta kalle shi ta gaya masa buƙaƙen maganganu ta ƙi zuwa wajensa ta yi masa nushu ta ƙaurace masa wanda ke shi kuma wannan zai iya sanya shi ba ya fadi ya ci da haƙƙin ya keta haƙƙin Allah a kanta to a lokacin nan maimakon su zauna dukkanin suna cikin saba ma Allah madaukakin sarki babu laifi ta farshi kanta ke kulli asalin mu abin da kan hulu kamar yanda yazo kisan Thabit ibn Qais ibn Shammas Thabit ibn Qais ibn Shammas ya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dan aljanna inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda da aka saukar da ayar la ta qawwa asatukum fawqa sawti an-nabi ya yi zaman sa a gida yana ta kuka yace shikenan aikin sa ya baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa dabi'ar sa na duba in ya ga baya ganin sahabban sai ya ce wane yaya lafiya yaya Thabit ne ya same shi aka ce ayar rasulullahi yana zama a gida yana cewa ga abin da yake fara yace bal ku je ku gaya masa cewa bal zai ra'a yana san Allah yana san manzon sa sallallahu alaihi wasallam kuma ma zai mutu shahid zai mutu shahid saboda shi yana da murya babban murya to matarsa ita ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ba na kin wani abu na addini ko dabi'a kyakkyawa daga Thabit amma ba na san kafirci bayan musulunci ba na san sa yace zaki mayar masa da gonar da ya baki ita ce zan mayar masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karbi gonar ka karbi garaba ka gani saboda tana ganin ba za ta ce tana kin kafirci bayan imani saboda kiyayyar da take mata kada ya sanya ta shiga cikin wani hali na rashin kiyaye haƙƙin Allah ba sai ta sani to idan mace ta san cewa ba za ta kiyaye haƙƙin Allah ba ta so ba ta son zaman ta gaji ko bayan mijinta ba abin da yake mata na mugustawa to tana da ƴancin ta nemi a raba auren da kulli domin aka tashi raba auren Allah ta'ala ya ce fama fala junaha alaihi ma fi mabtada'i bi babu ne fi agare su da abin da ta fanshi kanta da shi ma yana daga cikin siyagul umur wannan ba yana nufin ta bada sadaki ba duk abin da ta yi fidiya da shi saboda haka in ta bayar yana da ya koma ga mijin ya tafi kare yadda shi yasa ne sahabbai a jumhurin malamai suka tafi akan cewa ya halatta ya karbi sama ma da abin da ya bada duk abin da ya so ya karba zai iya karba shi yasa ya tarwaito daga Abu Uthman ibn Affan cewa ya karbi komai ya kale mata kawai kwankwadan kanta abin da take rike gajin ta dashi shi kawai zai kale mata komai da tsara ya bai din jama'a so ba zai tattara ya zai tattara ya karba amma Imam Ahmad yake cewa a'a ba zai ba za ta ai Imam Abu Hanifa yace a'a iyakar abin da zai iya karba shine gurgudan sadaki kawai jumhur yana da karfi ta fuskar wannan aya tunda Allah ta'ala ya ce fi maftadihi ma biya da cikin siyar mulkumu Allah ta'ala ya ce tilka hududullah wadannan sune iyakoki wa'annan iyakokin Allah ne wato hukuncin saki da kuma bayan an yi saki lalle in za a zo bayan saki idan za a yi kome ayi kome na adalci da zamantakewa ta kirki ko kuma in za a yi da kuma in za a yi saki ayi saki bi ihsan sannan kuma bi halatta mutum ya tawaye wa mace haƙƙin ta na sadaki ya kwace wani abu ba da kuma bayanin yau lokacin da ake yin hulɗi waɗannan iyakokin Allah ne hududullah wannan iyakokin Allah ne wa man yata'adda hududallahi afala ta'tadu kada ku ketare shi wa man yata'adda hududallahi duk wanda yake tare iyakokin Allah fa ulaika humul zalimun wannan sune azalimi sannan Allah ta'ala ya ce in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra to idan shi mijin na biyu idan shi miji da yayi saki guda biyu din nan ba an koma akan nan batun hudi an shigar da shi tsakani ne mun koma zuwa ga talaqu marratan wannan ba shine at-talaqu ath-thalith ba at-talaqatu ath-thalitha ita ce aw tasrihu bi ihsan amma wannan malamai sun ce saki na uku shine fa in ballaqa wannan fa in ballaqaha a bisa abinda muka rinjayar saboda akwai hadisi duk da yake mursal ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam gara wannan tafsirin bisa wata fahimta bisa fahimta ta wani saki na uku din shine aw tasrihu bi ihsan to fa in ballaqaha idan ya sake ta wato wannan sai ya zamanto an kawo shi ne domin a gina bayanin wani hukunci daban meye hukuncin wanda ya saki matarsa saki na uku wanda aka yi bayaninsa a can farkon ayar aw tasrihu bi ihsan Allah ya ce hukuncinsa shine fala ta fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd in ya sake ta matar ba za ta halatta gare shi ba bayan haka hatta tankiha zawjan ghayra hatta hasse ta auri wani mutum wani mijin ghayrahu ba shi ba aure kuma sunna ta bayyana cewa ba mujarradin aqdi bane dole ne aure wanda yake zai zamanto sai an zauna aure na ragaba an sadu mata ne kamar abin da ya faru da zawjatu rifa'at al-qarab ta jojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauki gautar rigarta irin abin da ke zan riga din nan ta ya rasulullah ta ji ta auri Abdurrahman ibn Jabir ma lahu illa mithlu hadi sanuna abin nan yafa rigarta cewa wato ma'ana abin nan ba zai ji ya mutu bukata ta dauri ge zami ga ta fata ku ta abin ne shi da yake nan ba zai iya mata bukata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya yace kina so ki koma wajen rifa'a ne kina so ki koma wajen rifa'a lokacin rifa'a ya sake ki saki uku ta kare dole sai ta auri wannan sai ta auri wannan sai tace a sai ta zo ta kawo kuka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatahu ba sai kin dandana zakin sa shi ma ya dandana zakin wato sai kun yi aure kun zauna kun yi saduwa wanda take saduwar nan tabbatatta ba lokacin haila ba saduwa wanda Allah ya haramta ba kamar tana cikin hali rani sai saduwa ce ta halal ta tabbata a cikin wannan auren sannan ya sake ta daga baya ko kuma ayi kulli to shine Allah yake fa in talaqaha idan ya sake ta ma'ana kuma ake kiyasar al-kull shi ma ake kulli fala to zati in goma ba shine Allah yake fa in talaqaha in ya sake ta shi miji na biyu din fala dinaha alaihi wa babu ne ki azri da mijin farko da ita matar an ya taraja su koma cikin rayuwar da take wa aure in zanna an yuqima hududallah idan sun azanna anan bi ma'ana ne in sun san cewa za su tsaya da iyakokin Allah idan sun san cewa za su tsaya da iyakokin Allah to babu ne su koma su gaba da rayuwar aure idan suka koma sai zama su sabon aure ne wancan saki uku da aka yi ya riga ya rushe to amma idan saki biyu ne fa mutum ya saki matarsa saki biyu bai dawo da ita ba har ta gama idda aka zo yace yana so ya dawo da ita a aka ce ai ga wani yaro yana neman ta lokacin nan dama ta yake ta wuce yazo cikin yazo zanci tace bana bukata sai kawai ji an cewa ana daura mata aure sai aka daura mata aure da wani fasdace da wancan mijin na biyu ba ya sake ta sai sannan sai shi kuma yace da yaji mata ta fito ta farko yaje shi sai sake aurenta a zai zama to ya aure ta sauran igiyar aure nawa aya tunda da ya riga ya yi biyu sauran daya amma wajen Imam Shafi'i sabon aure ne sai dawo ya zuwa ga igiyar auren sa uku watilka hududullah waɗannan su ne iyakokin addinin Allah iyakokin Allah yubayyinuha li qaumin ya'lamun Allah yake bayyana su ga mutane waɗanda suke masana wato ma'ana wato sanin waɗannan yana daga cikin abin da zai sanya mutum ya zamanto malamai a wajen Allah ya zamanto cikin malamai domin Allah ya ce ya bayyana waɗannan da mutane waɗanda suke za su zamanto malamai dan haka mutumin da ya san hukuncin Allah a cikin mutumin da ya san hududullah ya san iyakokin Allah sawa a cikin ibadati ko a cikin mu'amalat shine wanda zai sifanta sifar ilimi wanda Allah madaukakin sarki yake so wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya yi da alkhairi zai ba su fahimtar addini Allah ya sanar da mu addinin sa sanya mu a cikin al-ulama'ul-ali malam Sa'idu Allah bai ji dadi ba to raka masa addu'a Allah ya tashi kafada sa Allah ya bashi sauki sana ga dan uwan mu wanda yake zuwa karatu matar ta tashi da cikin halin rashin lafiya tana cikin koma amma dai Allah ya sa ta so mu samu sauki cewa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ya ba su lafiya ya tashi kafada ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله